Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Asabar 18 ga watan Disamba a shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da ke halartar wani taron harkokin cinikayya a kasar Turkiyya ya nemi haɗin kai wajen magance matsalar tsaro musamman a nahiyar Afirka. Bayan haka za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta yi alƙawarin tabbatar da an gudanar da zaben gaskiya da adalci a shekarar 2023. Mataimakin shugaban Najeriya Yemi Osinbajo shine ya bayyana hakan. Muna kuma tafi da amsoshin tambayar ku wanda Ibrahim Ka'almasi Garba ya shirya zai kuma gabatar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Najeriya. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Yau Asabar ɗan sanda a kasar Pakistan sun faɗa cewa akalla mutane 10 suka mutu yayin da 11 suka jikkata sakamakon fashewar wani abu a wani reshen banki a Karachi da aka gina shi akan magudanar ruwa a yankin masana'antu na birnin. Wani babban jami'in ɗan sanda ya ce ba san dalilin fashewar ba a reshen bankin mafi girma a Pakistan, Habib Bank Limited. Zai iya zama fitar iskar gas ce. Sarfaraz Nawaz ya shaida wa manema labarai cewa tawagarsu mai kula da ababen fashewa tana can tana aiki don tantance yanayin fashewar, amma bisa ga dukkan alamu an yi gini ne akan magudanar ruwa kuma ta yi iskar gas ce ka iya zama sanadi. Wani gidan mai da ke kusa da bankin da ke Sindhi Industrial Trading Estate da motocin da aka ajiye sun lalace sosai. Hotuna talabijin sun nuna yadda kasan bankin ya tsage inda ya fito da rodunan da aka jera a kasa. Akalla mutane 33 suka mutu yayin da wata guguwa mai karfi ta afka a kasar Philippines a wannan shekara, kamar yadda alkalaman hukuma suka nuna yau Asabar, inda wata kungiyar bada agaji ta bada rahoto mai tayar da hankali na lalata tsibirin da guguwar ta yi. Sama da mutane 300 ne suka tsere daga gidajensu da wuraren shakatawa na bakin teku a daidai lokacin da guguwar rai ta mamaye kudanci da tsakiyar yankunan tsibirin, inda ta katse hanyoyin sadarwa da wutar lantarki da cire rufin gidaje. Rai ta kasance guguwa mai karfin gaske a lokacin da ta afka a sanannen tsibirin yawon bude ido na Sirgawo a ranar Alhamis da ta gabata, inda take dauke da iska mai karfin kilomita 195 cikin sa'a daya. Wasu hotuna da aka dauka ta jirgin sama da sojoji suka raba ya nuna garin General Luna ya lalace, inda da yawan masu hawa igiyar ruwa da masu yin hutu suka yi ta tururuwa gabanin bikin Kirsimeti yayin da rufin gine-gine suka cire da tarkace suka cika kasa. Hukumomin kiwon lafiyar kasar Masar sun ce sun gano mutum na farko da ya kamu da nau'in Omicron na cutar coronavirus mai saurin yaduwa. An gano mutane 3 dauke da nau'in cutar mai saurin yaduwa a cikin matafiya 26 waɗanda aka yi musu gwajin coronavirus a filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa da ke Alkahira, inji ma'aikatar lafiya da ta faɗa a cikin wata sanarwa da yammacin jiya Juma'a. Sai dai bata bayyana ko daga ina mutanen 3 suka fito ba. Kafar yaɗa labaran yankin Masarawi ta rawaito cewa mutanen 3 suna daga cikin matafiya daga ƙasar Afirka ta Kudu. Ma'aikatar ta ce 2 daga cikin mutanen da suka kamu ba su nuna wasu alamomin cutar ba, yayin da na 3 yake fama da alamomin cutar kaɗan. Ta ce an killace mutane 3 a wani asibiti a Alkahira. Jiya Juma'a hukumomin ƙasar sun ba da rahoton cewa sama da mutane 900 ne sabbin waɗanda suka kamu da cutar coronavirus da kuma mutuwa 43 a cikin sa'o'i 24 da suka wuce. Masar ta ba da rahoton adadin waɗanda suka kamu da cutar 373,500 da kuma waɗanda suka mutu 21,277 tun lokacin da annobar ta ɓarke. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Pakistan ta fara haɗa kan ƙasashen musulmi don taimakawa ƙasar Afghanistan tunkarar bala'in tattalin arziki da na jin ƙai, yayin da ta kuma yi kira ga sabbin shugabannin Taliban da su sassauta martabarsu a ƙasashen duniya. Babban jami'in diplomasiyyar Pakistan ya faɗa jiya Juma'a cewa ministocin harkokin waje da dama na ƙungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi 57 za su yi taro a Islamabad a gobe Lahadi domin lalubo hanyoyin da za a taimakawa Afghanistan. yayin da suke fuskantar harkokin siyasa masu wuya da gwamnatin Taliban ke jagoranta. Kasashen duniya sun gagaba wa sabuwar gwamnatin Taliban da ke Kabul takunkumi sakamakon rugujewar rundunar sojojin Afghanistan da gwamnatin kasar da take samun goyon bayan kasashen yamma da masu tayar da kayar baya suka karba iko a tsakiyar watan Agusta. Ministan harkokin wajen Pakistan Shah Mahmud Qureshi ya ce taron na OIC ba wai yana nufin amincewa da gwamnatin Taliban bane a hukumance. Ya ce a sakon taron na gobe Lahadi shine dan Allah kada ayi watsi da Afghanistan. Mai magana da yawun dakarun tsaron kan iyakar Isra'ila ya faɗa yau Asabar cewa wata Falasɗiniya ta caka wuka ga wani ɗan Isra'ila da ke zama a kusa da wani wuri mai tsarki da ake takaddama a kai a Hebron da ke kudancin yammacin gabar kogin Jordan inda ta raunata shi kaɗan. An kai harin a kusa da wani wuri da Yahudawa suka fi sani da kogo mai tsarki da kuma Musulmi a matsayin masallacin Ibrahimi wurin da mabiya addinan biyu ke girmamawa. Sanarwar ta ƙara da cewa masu tsaron kan iyakar Isra'ila sun kama wacce ta kai harin, wata mata Bafalistiniya mai shekara 65 daga ƙauyen da ke kusa. Mutumin da aka raunata ɗan shekara 38 ne, mazaunin unguwar da ke kusa da Kiryat Arba. Isra'ila ta kwace yammacin gabar kogin Jordan a yakin kwanaki 6 na 1967. Tun daga wannan lokaci Yahudawa in Isra'ila kusan 700,000 suka yi kaura zuwa matsugunin yammacin kogin Jordan daga bashin birnin Qudus, wanda galibin kasashen duniya ke ganin sa matsayin haramtacce.
A gaida Muhammad Baballa Hafiz da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu koma bangaren rahotanninmu. A yau Asabar a birnin Istanbul na kasar Turkiya, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gabatar da jawabinsa a wurin babban taron bunƙasa cinikayya tsakanin Turkiya da kasashen Afirka karo na uku, inda ya yi kira da haɗa ƙarfi da ƙarfe wurin tunkarar matsalar tsaro da ta zama ruwan dare a sassa daban-daban na nahiyar Afirka. Wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa ya yi hira da Malam Garba Shehu, mai magana da yawun fadar gwamnatin Najeriya, don jan ƙarin bayani.
Kira ne yake yi cewa don dai wannan haɗaka tsakanin Afirka da Saki za ta yi amfani a cikin wurinta sosai, to a mai da hankali a kan magunguna kamar maganar tsaro. Banda haka ya kawo maganar gurɓacewa ko lalacewar yanayi, wanda ya ce shi kansa barazana ce da ƙasashen namu. Ya kuma kawo batu na illar annobar corona da irin cututtuka da ake kai da shi dai, kuma hakan ya nuna cewa kamar mu a nan Najeriya dama ba haka muke zaune ba, muna namu iya kokarin musamman wajen ka bishiyoyi miliyoyi don a samu a maganin hamada da take daɗa matsowa tana cinye mana ƙasa ta noma da kuma kiwon dabbobi da ruwa da sauransu.
To idan muna maganar sha'anin tsaro, Malam Garba, yaya za a yi ƙasashen Afirka da ita Turkiya su haɗe ƙarfi da ƙarfe guri ɗaya kuma a ga tasirin yaƙi da ta'addanci da matsalolin tsaro da ya haɗe ƙasashen Afirka musamman ta yamma da kuma Najeriya da ke gaban su?
To yanzu dai haka ai tattaunawa ake, kuma hankali za a fito da irin matakai da za a ɗauka, amma ba na so masu saurare su yi mantuwa a kan wani abu. Taki fa yanzu ta yi cice a kan ƙera makamai na zamani wanda yake, kuma ana ganin tasirinsu a fagagen yaƙi da dama na duniya. Ayi Allah a Libya ne da aka samu ɗan zaman lafiya na yanzu, wanda yake taki ita sai gwagwarmaya akai akai. Ko Iraq da Siriya inda aka kada ISIL aka kore su, taki ta yi wuce gaba. Ko kuwa yaƙi da aka yi a Armenia da ita da Azerbaijan, wanda ta gurɓa Azerbaijan, ga irin tasiri da aka ga wannan. Saboda haka taki tana da makamai na zamani, musamman irin jiragen nan waɗanda suke ba su da matuki, wato drones, lallai sun yi fice a kan waɗannan abubuwa, kuma in dai har tana so ɗin, ai ba wani abu ba ne, za su iya tallafa mana a waɗannan ƙasashe namu don a ga amfanin abin.
To tafukar bayanai da shi Erdogan fa yayi, wani tabbaci ya baiwa taron nan ko wakilan da suka halarci wannan taron domin taka rawar haɗin kai na cinikayya tsakanin ƙasashen da Afirka?
To mu ai abin da muke gani shi ba Erdogan da gaske yake, domin kun ka lura siyasar duniya ta san taki shekara da shekaru sun yi da shiga ƙasashen haɗin kan Turai, Turawa sun rufe sun hana. Idan kuma ka duba maƙotansu da ke ƙasashen Asiya, gasa da ake a tsakanin su can tayi yawa ga Japan a nan ga su Korea China da Russia a ita kanta shi tashi a ruwa ce a gare ta ta rungumo Africa mutum da aka watsar da mu tashi tare mu fadi tare ni dangantaka wanda za a ga amfanin ta zamu cin goliyar ta yau da gobe inda aka sa gaba kenan
madalla a gaida Umar Faruk Musa da wannan rahota Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta alƙawarin ba 'yan siyasa da masu kada kuri'a cikakkar dama ta yadda za su kada kuri'unsu a kakar zabukan shekarar 2023 ba tare da wata matsala ba bayan haka za ta bada cikakken tsaro a lokacin zaben da kuma bayan zaben wakilin muryar Amurka Hassan Umar Tambuwal ya aika mana da wannan rahota
Mataimakin shugaban kasar Najeriya Professor Yemi Osibanjo ne yayi wannan alƙawarin a Jami'ar Ibadan a lokacin da yake gabatar da lacca a wajen kaddamar da cibiyar tunawa da tsohon gwamnatin jihar Oyo marigayi Sanata Abiola Ajimabi da ya baiwa Jami'ar Ibadan cibiyar kyauta.
Is how to ensure that this right of free choice is not defeated or corrupted in any way. Once that right of free choice is violated, the basis of democracy and its products, good government, is undermined.
Professor Yemi Osibanjo yace babban abu shine yadda ba ana yancin zabe ba ko a murɗe zaben yace da zaran an hana yancin zabe an na ƙasa demokradiya da shugabanni na gari Osibanjo ya buƙaci yan siyasa da su rike gaskiya kana su kare yancin masu kada kuri'a tare da barin su su zabi dan takarar da yayi musu domin a sami zaman lafiya a Najeriya da yake jawabi Tsohon shugaban hukumar zabe a Najeriya Farfesa Atahir Jega yayi hasashen cewa rashin tsaro ne barazana ga zababbukan shekarar 2023 Atahir Jega yace dole ne a dauki tsatsauran matakan tsaro don a gudanar da zababbukan lamuyi lafiya domin duk zaben da babu cikakken tsaro a cikin sa ba za a sami kyakkyawan zabe da kyakkyawan shugabanni ba uwar gidan tsohon gwamnatin jihar Oyo uwar gida Florence Ajimobi tace akwai buƙatar ƙasar nan ta zama ƙarƙarfa domin amfanin 'yan ƙasa
a country that emerge stronger and compellingly more purposefully for its citizens
wajen taron dai an yanke fanke don tunawa da tsohon gwamna marigayi Abiola Ajimobi Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
A gaida Hassan Umar Tambuwal da wannan rahota. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga amsoshin tambayoyinku.
Masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanku da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum sashin Hausa na gidan rediyo muryar Amurka.
Akrama kallahu wata mai saurare ce mai suna malama Zainab matar Hussein Ali mai gishiri a Rijau jihar Niger a Najeriya. Take so a bata bayani dangane da wannan kudi ko nau'in kudi da aka kirkiro. Wanda gwamnatin tarayyar Najeriya ta kaddamar ranar 25 ga watan 10 na wannan shekara ta 2021 wanda ake kira wato e-naira tace kowanne alfanu wannan kudi na e-naira yake da shi ga tattalin arzikin Najeriya
shi wato e-naira wani kudi ne na da aka wato samar da shi ta hanyar yanar sadarwa wato wanda ake kira yanar gizo kudi ne wanda yake shigen kama da abin da ake kira cryptocurrency wato kudaden sadarwa na internet wanda aka samar da su waɗanda ake amfani da su ta hanyar cinikayya to amma bambancin shine shi wannan kudi na e-naira gwamnati ce take kirkiro shi gwamnatin Najeriya ce take kirkiro shi kamar yadda wayansu gwamnatocin kasashe kamar na China suka kokarin kashe cryptocurrency domin su kirkiro kudade irin na kasansu ta hanyar wato abinda ake kira digital currency wato kudin yanar sadarwa abinda yasa yake da bambanci da sauran kudade irin na cryptocurrency shine su waɗannan kudade na crypto kudade ne da ba za a iya nuna waɗanda suka kirkiro su ba wato ba gwamnatoci ne suka kirkiro su ba ɗan kasuwa ne suka kirkiro su kuma an kirkiro su ta hanyar kaman zuba jari suna hawa daraja suna sauka saboda haka shuko wannan kudi na naira ba irin wannan bane da yau zaka zuba naira 100 gobe ta zama ko 200 jibi ta zama naira 20 a'a kudi ne da in ka ajiye shi a ana sa ran a yadda ka ajiye shi zaka iya daukar sa a haka saboda ya samu goyen bayan gwamnati ba kaman irin wancan da yake kaman hannun zuba jari bane kuma shi baya hawa baya soka amma kuma gwamnati ta san duk masu shi ya zama gwamnati dole ne ta kirkiro irin waɗannan ba wai gwamnatin Najeriya ba gwamnatoci da yawa sun kirkiro wannan domin su toshe hanya da kafa ta irin harkar kirkiro wanda kudade ne na waɗansu al'umma ko ƴan kasuwa wanda yana tashi shiga cikin tattalin arziki ba tare da sanin gwamnati ba yana ƙara yawan kudade ba tare da gwamnati ta san kudade suna shigowa ba wanda wannan yana da wata wani wato impact yana da tasiri ko tasirin su zai kuma iya zama illa ga tattalin arziki domin gwamnati bata san kudaden da suke shigowa ba ba kuma kawai a tattalin arziki ba har da harkar tsaro na kasa saboda za a iya samun kudade irin ta harkar kirito da za su iya shigowa a yi amfani da su ta hanyar bawa ƴan ta'adda da sauransu to amma idan gwamnati sai ta ga idan ta maida shi ta hanyar e-naira shi ma kudi ne na digital currency kudin yana ta sadarwa to amma wanda gwamnati take ganin sa wanda ta san masu shi kuma duk wanda zai bude koda ba shi da wato account na banki amma yana da asusun banki to yana da abin da ake kira BBN lambar shaida ta masu aiki ajiye kuɗi za a bude maka ita sannan a bude maka wallet din to koda ba a banki ka ajiye ba a harkar banki bane a e-naira in mutum yana da wannan kudade gwamnati ta san yana ajiye kudade saboda haka ta san irin yawan kudaden da suke zagayawa a hannun al'umma wanda suke za ta iya daidaita su da tattalin arzikinta ba za a samu kare tattalin arziki ba wannan dalili shi yasa gwamnati ta fito da abin da ake e-naira to amfanin sa kuma shine mutane da yawa ba sa cikin harkar banki saboda haka kudaden su ba gwamnati ba ta sanin shige da ficen su kuma an kiyastar da cewa kusan mutum miliyan 58 a cikin Najeriya mutane saboda miliyan 100 kusan miliyan 200 to waɗannan miliyan 58 tabbaci ne ba sa cikin harkar wato harkar kudaden banki ba su da hada-hadar banki ba su da asusu to amma ko da ba su da asusu ta hanyar e-naira za su iya samun inda za su ajiye kudinsu a cikin wayansu kuma su yi amfani da shi wajen cinikayya ta ciki da ta wajen kasa da kuma tuttura kudade a wuraren da ya kamata kuma tsadar wato transfer wato tura kudi daga wannan waje zuwa wannan waje za ta rugu saboda su banki suna da caji da suke iya yawan inda za ka tura kudade suna caji da yawa kuma amma a wannan harkar e-naira ɗaya daga cikin amfaninsa ga tattalin arziki shine akwai bai kai kudaden da ake caji ko kuma in ce babu caji kamar yadda banki yake yin caji sannan kuma zai taimaka waɗanda ba su da harkar hada-hada ta banki su samu damar ajiye kudadensu ko da ba tare da sun je sun bude asusu a banki ba.
To Malam Isa Malama Zainab har ila yau tana cewa ta yaya mazauna karkara za su iya yin amfani da wannan kuɗi na e-naira?
To a cikin wannan abu gwamnati ta daɗa duba cewa taimakawa da take da abin da ake kira social intervention ta yadda gwamnati za ta fito da wata manhaja ta taimakawa mutanen da suke karkara da na birni waɗanda suke ƙasan ƙasa wanda suke cikin wato abin da ake kira below poverty line wanda suke cikin talauci to yana ɗaya daga cikin amfani da e-naira idan dai suna da waya gwamnati tana da tabbacin cewa kudaden da za ta tura musu za su isa gare su to wannan zai taimaka mutanen karkara da wasu mutane da gwamnati take so
su samu dan za su isa ba tare da an samu gidi
ba na dai kenan sannan na biyu kuma za su ci da kayya a junan su ko su je wayan su wani are su mutanen karkara a gwamnati tana ganin cewa idan su ne mafi yawan mutanen da ba su harkar hada-hada ta banki wannan wata dama ce da ba sai sun je banki ba kamar yadda ka sani yanzu akwai agents da babban bankin Najeriya yake budewa domin a samu wanda za su ga hada-hada da mutane a birni da kauyuka akan hanyar wannan e-naira wanda in an ba su ba sai sun je banki ba su iya canjar da ita ma'ana za ka iya tura mutum kuɗi ta e-naira ta cikin wayarsa in ya je wayarsa kamar yadda kake tura kati ka tura mutum idan katin waya ya je ya siyar ya amfani da shi to wannan ka tura masa canja zai ba katin zai sai ya rage maka daraja ba a kuɗin zai karɓa tunda shi ma duk wato figures ne lambobi ne ake amfani da su a wannan e-naira saboda haka mutanen karkara da ba su da banki idan suna da agent a kusa da su kamar yadda POS yanzu yake akan samu kuɗaɗe a za ka je karkara inda za ka gaba banki ko mutane suna hada-hadar karɓar kuɗi ana tura musu daga birni su karɓa a karkara saboda ana samun waɗannan agents din musamman a metropolitan local government
da
kutocin ƙananan hukumomi ko da bai shiga can cikin daji ba za su samu hanyar da za su iya samun canje-canjen harkar kuɗi ba tare da sai lallai sun shigo banki mutum da bankin bai gama zagaye ko ina wani ɓangare na ƙasarmu ba Najeriya saboda haka akwai agent da shi kansa bankin yake kokarin yanzu ya yi appointing ya samar wanda za su iya zazzauna a cikin wuraren da ba bankuna da kuma cikin gari wanda talakawa za a iya amfani da wannan harkar ba tare da sun je banki ba
wani abu da tambayar malama Zainab ta karshe malam shine cewa ta yaya ne wato za a wato wanne tabbaci su mutanen karkara suke da shi musamman tunda shi a kansu take magana wajen kariya daga yan damfara na yanar gizo-gizo in suka yi amfani da wannan salo ko nau'i na e-naira
to wato matsalar e-naira a harkar karkara da ma harkar birnin abu ne wanda na ɗaya dai shi harkar damfara an ɗauki matakai domin shi kansa crypto din currency din ba ta sauki ake iya damfara da shi ba wato akwai abin da wani manhaja ta technology wato ta fasaha da aka yi amfani da ita domin kirkiro irin waɗannan kuɗaɗe na digital currency kuɗaɗen yanar sadarwa wato ake kiran su cryptography wato lambobi ne da ake yin su wanda idan wani ya amfani da su sau daya ba wanda ya isa kuma ya sake amfani da su ba sa iya mai naituwa sannan kuma ba wanda zai iya amfani da su sai wanda yake da su kamar wato lamba ce ta ATM ko ta katin waya in ba ka sanar da wani ba ba wanda ya sani kuma katin waya an kai amfani da shi ba wanda ya sani da ɗayan amfani da shi
sai a kasance da mu makon gobe don jin an soshin wasu tambayoyin ni Ibrahim Kalamu sai Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu wassalam
madalla a gaida Ibrahim Kalamu sai Garba yanzu kuma ga shirin mu na gaba
wasanni a takaice
Gaban mai horar da 'yan wasan kungiyar Super Eagles ta Najeriya Augustine Gabon ya soma shirye-shiryen tokarar gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar Afirka da za a soma fafatawa a wata mai zuwa na Janairu inda ya sha alwashin ci gaba da amfani da kusan kashi 90% na 'yan wasan kungiyar da ya gada Gabon wanda ya bayyana cewa matsalar da aka fuskanta a baya ba laifin 'yan wasan ba ne ya sha alwashin kawo wasu sauye-sauye da nuna farfado da martabar kasar a haujin kwallon kafa to amma duk da haka ya bayyana kudurinsa na gayyato karin sababbin 'yan wasa kalilan da ba su wuce biyar ba domin kara karfafa kwazon kungiyar ta Super Eagles rahotanni sun bayyana cewa Najeriya na shirin bude sansanin atisayen shiryawa gasar ta cin kofin nahiyar Afirka a filin wasa na Gorsu La Fabio dake Uyo a ranar 28 ga watan nan na Disamba. Gabon ya soma aikin horar da ƴan wasan kasar ta Najeriya ne a makon jiya bayan da hukumar kwallon kasar ta sallami koci Gano Turo. A Ingila an dage buga wasanni 6 na gasar Premier da aka tsara bugawa a yau Asabar sakamakon yawan yaduwar kamuwa da cutar coronavirus a tsakanin kungiyoyin kwallon kafar kasar. Wannan ya bada adadin wasanni 10 kenan na gasar da aka dage buga su a wannan makon. Yanzu haka kuma kungiyoyin da ke fafata gasar ta Premier sun shirya gudanar da wani taro a ranar Litinin domin tattaunawa akan yanayin da kuma samar da mafita akan lamarin. Kungiyar kwallon kafar Inter Milan ta kasar Italia ta cimma matsayar soke kwantiragin dan wasan ta dan kasar Denmark Christian Eriksen. Eriksen mai shekaru 29 bai sami komawa taka leda ba don sa'a ya yanke jiki ya fadi a filin wasa a lokacin da yake bugawa kasarsa ta Denmark wasan gasar cin kofin kasashen Turai da Finland a cikin watan Yuni. Duk da yake dai dan wasan ya sami sauki har ma ya soma motsa jiki da aka saye shi kadai ya cin yarjejeniya da kungiyar tashi na soke kwantiragin sa. To sai dai kuma kungiyar ta Inter Milan ta bayyana cewa kakkarfar dangantaka za ta ci gaba da wanzuwa tsakanin ta da Eriksen wanda har kawo yanzu ba kai ga bayyana inda zai koma taka leda ba. Ya koma kungiyar ta Inter ne daga Tottenham ta Ingila a watan Janairun shekarar bara ta 2020 akan kwantiragin shekaru 4 da rabi inda kuma ya taimakawa kungiyar ta lashe gasar Serie A a kakar wasanni da ta gabata. A kasar Spain kuma kungiyar Barcelona na duba yiwuwar sake dawo da tsohon dan wasan ta Alexis Sanchez domin mai gurbin Sergio Aguero wanda ya bayyana yin murabus daga taka leda a ranar Larabar da ta gabata. Kungiyar na bukatar sayo dan wasan dan kasar Chile ne a watan Janairu mai zuwa domin kafa kai hare-hare a gaban kungiyar. Sanchez wanda yanzu haka yake taka leda a kungiyar Inter Milan ta kasar Italia ya yi zama Barcelona ne daga shekara ta 2011 zuwa 2014 sai ya koma kungiyar Manchester United ta Ingila. Murtala Faruk sanin na muryar Amurka a Abuja, Nigeria.
To yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice.
Yau Asabar ɗan sanda a kasar Pakistan sun faɗa cewa akalla mutane 10 suka mutu yayin da 11 suka jikkata sakamakon fashewar wani abu a wani reshen banki a Karachi da aka gina shi akan magudanar ruwa a yankin masana'antu na birnin. Wani babban jami'in ɗan sanda ya ce ba san dalilin fashewar ba a reshen bankin mafi girma a Pakistan Habib Bank Limited zai iya zama fitar iskar gas ce. Akalla mutane 33 suka mutu yayin da wata guguwa mai karfi ta afka a kasar Philippines a wannan shekara kamar yadda alkalaman hukuma suka nuna yau Asabar, inda wata kungiyar bada agaji ta bada rahoto mai tayar da hankali na lalata tsibirin da guguwar ta yi. Sama da mutane 300 ne suka tsere daga gidajensu da wuraren shakatawa na bakin teku a daidai lokacin da guguwar ta mamaye kudanci da tsakiyar yankunan tsibirin, inda ta katse hanyoyin sadarwa da wutar lantarki da cire rufin gidaje. Hukumomin kiwon lafiyar kasar Masar sun ce sun gano mutum na farko da ya kamu da nau'in Omicron na cutar coronavirus mai saurin yaduwa. An gano mutane 3 dauke da nau'in cutar mai saurin yaduwa a cikin matafiya 26 waɗanda aka yi musu gwajin coronavirus a filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa da ke Alkahira, inji ma'aikatar lafiya da ta faɗa a cikin wata sanarwa da yammacin jiya Juma'a. Sai dai bata bayyana ko daga ina mutanen 3 suka fito ba. Kafar yada labaran yankin Masarawi ta rawaito cewa mutanen 3 suna daga cikin matafiya daga kasar Afirka ta Kudu. Kasar Pakistan ta fara hada kan kasashen musulmi don taimakawa kasar Afghanistan tunkarar bala'in tattalin arziki da na jin kai, yayin da ta kuma yi kira ga sabbin shugabannin Taliban da su sassauta martabar su a kasashen duniya. Babban jami'in diplomasiyar Pakistan ya faɗa jiya Juma'a cewa ministocin harkokin waje da dama na kungiyar haɗin kan kasashen musulmi 57 za su yi taro a Islamabad a gobe Lahadi domin lalubo hanyoyin da za a taimaka wa Afghanistan.
Masu sauraro da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Baballa Hafiz da ya taya na gabatar da shirin, da Hailu Haile wanda ya haɗa shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. We'll be right back.